والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بكم رسالة أن يمتنا الحمد لله داتي دا شاترة قوة السفر شكرة قلوبة تريكو بدا أجرم باين جدرا كما نصل الله عليه وسلم لك مكتب ومدينة وان داتي دا يمتنا أكو قوتا مشيدا شكرة قلوبة تريكا رأي شكرة لنشي قبر كرا تلتا كمومي البركة بلوغ المرام من أدلة الأحكام وانا كمشينا درسينا عم سندو حتى لكم باب الاعتكاف وقيام رمضان باب الاعتكاف وقيام رمضان باب ان ذا متاشي مغنى اكل سيو باب ان ذا يكي مغنى غمدى الامر رمضابيو ابو نفركو الاعتكاف وهو ابادة اعتكاف ابو نبيو قيام رمضان صلى الدري دا اكي اكي مصر رمضان ابن ذا باب ان ذا فتكر كينا منين اعتكافي منين كتان دا تكي وبنتر كنتا منين قيام رمضان yaya kuma wani tashi ko bangalori da hukunce-hukuncen kiyamu ramadan shi dai itikafi kan alarce idan an ce al-itikaf ana nufin al-luzumu fi makanin wahid luzumtar wuri daya ba tare da ta tashi ka kai ka komo ba wannan shi ne itikafi amma a shari'ance abinda ake kira da itikafi zama a cikin masallaci don aiwatar da wata ibada sananniya zuwa ƙarshen wani lokaci sananne da mai itikafin ya iyakance shi. Annabi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man kana ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqun alayhi. An karɓo hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kare yarda a gare shi yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qama ramadana dukkan wanda ya tsayawar dare cikin watan ramadana imanan yana mai yin imani da Allah wa ihtisaban da kuma neman lada wurin Allah gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wanda duk ya tsayawar dare da sharaɗin mummuni ne shi kuma da sharaɗin yayi da kyakkyawar niyya don Allah kadai ba don riya ba wanda duk ya cika wannan sharaɗa ga kiyamun layli to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa hadisi ko muttafaqun alai Imam Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi. Malam ya sa lamba da kasa wajen fassara menene kalmar ihtisab sai ce ai la yad'uhu ila qiyamihi illa sa'atullah ba abin da ya jagorance shi wajen kiyamun lailatul nan cikin ramadan sai da'a ga Allah wa ibtida'ul ajri min 'indihi wahda da kuma nemo lada a wurin Allah din shi kadai ba wurin wani ba fa yahris wala zalim da haka sai mutum ya zanto mai kwadayi bisa ga wannan ibada bisa ga wannan kyakkyawan niyya wa yusalli salatul khashiyin kuma ya zanto yana yin mai sallah sallah irin ta masu khushu'i wa yukthiru bihi min qira'atil qur'an abinda kuma yake bukata ya yawaita karatun alqur'ani mai girma wa tasbih da yawaita tasbihi wa istighfari da kuma istighfari. A takaice dai wannan hadisi na nuna mana falalan qiyamul layl a cikin wato ainihin watan ramadan. Wa ana Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhira min ramadan shadda bi'dara وأحيا ليلى وأيقظ أهله متفق عليه. أن كربوا حديث لقى عائشة الله سكار يرداء قريتا تسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذا دخل العشر إذا نقوم تكسكو يتي أي الأشر الأخيرة أبن نبي إذا نقوم نكرسي تكسكو من رمضان تجمع رمضان شد مئذرة يكن بولي wato ainihin izar ɗinka da an ce izar shi ne zani da mutum ke ɗaurawa a kugu kun san al'adar nuna garin maza ke sa zani haka cikin larabawa a koma su haka kamar dai ka ce yakan ɗaure wandonsa me ake nufi da yana ɗaure zaninsa ko yana ɗaure wandonsa ma'ana ba ya kusantar iyalinsa cikin goma gari sallallahu alaihi wasallam saboda yana shiga itikafi gaba ɗaya ya tare masallaci ya rabu da duniya da waɗanda ke cikinta sai su hada masallaci. sallallahu alaihi wa sallam shadda mi'zara yakan daure wandan sa wa ahya layla yakan rayar da daren sa wa aykaba ahla ha kuma yakan farkar da iyalan sa sallallahu alaihi wa sallam ku tashi ku sallah ku tashi ku sallah ko kana ya biyu ta gidan matan su cikin dare dare yayi annabi ya ce waylul lil arabi min sharril qad itaraba sai azaba tana nan dab za ta aukar larabawa ga wani sharri nan ya kusanto shine tashin kiyama yace a yau ko kace alamomin tashin kiyama yace a yau din nan katon ginin nan ko gaduwar nan da zulkar ne yi gina dan katangance tsakanin mutane da yajuj wa majuj a yau an dan kula wani wuri gwargwadon haka sai haka da babban dan yatsanta da manuniya kofar da suke daidai haka yake to sun huda nan gurin ba yake manyo kiri sawahi wal hujurat wa zai taya ni ya bi gidajen mata da bubbuga musu kofar su tashi su bulla dare wa zai taya ni mi kamatan ya dunga sadaki na ija أقوم بصدائك مفسا أقوم بصدائك صفية بنت مهي بن أفطر داكن أم سلمة داكن زويرية داكن زينب بنت زهد من يوكل صواهب الهجرات صلى الله عليه وسلم وازيتي أن قمت صام بصدائك ستاج في قيام الليل صلى الله عليه وسلم كذوب أفا ما كان النبي لي أما بصدائه بصنع بلد الدور مجلس yanzu ne kiko malami ne wata babu take shi ke nan sai kika karkata na duwar mala ba wani nan sai kin yi biyamul lady sai kin yi sadaka sai kin karatu qur'ani sai kin to sai kin yi duk abin da yake bukata inda Allah sai da matan annabi ya nisa annabiyyi latunka ahadin min an-nisa'i amma da rufarti bi mitta saytunna da ka fala ta fadana bil qawl wa yatma alladhi fi qalbihi maradun wa kullu qawlin ma'rufa wa qarna في بيوتكن ولا تبرجوا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فنيت واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ذاك تيلت دنجنتك دمالي كو دنجنتك دشيه كو دنجنتك دولي كو دنجنتك دوائي ba za ta yi amfani ba abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabu dukkan wanda aikinsa ya mayar da shi sahun baya dangantaka sa ba ta daukar shi ta kai sahun gaba dole sai ya yi aiki inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun sakamakon da yake abinda kuka aikata ne ba dangantakar ku da wani ko da wani ba to ga annabi na gargadin matan su tsaya su kiyamul layl kai ka taba gargadin naka kai ka ni na taba gargadi wacce ya taba kowa sai bincika wannan ya gani in kana da launin sai ka abin nan in kana himma kuma sai ka kara akan sadaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan goma karshe ta shigo aka yi kifa tare da cewa an gafarta musu zunubansa liyadzallaka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayk wa yahdika siratan mustaqima amma tare da kai ya tare masallaci duk garanti din da yake da shi ne shiga aljanna shine farkon mai shiga aljanna kamar da hadisi ta bar cikin bukhari yace ati babal jannati fa astaftihu zan je kofar aljanna in kunkusa zan shiga sai a ce man sai in ce ala muhammad ni ne annabi muhammad ya ce bika umirna allah nafta li ahadin qablika da ma kai aka ce mu fara budewa kar mu kuskure mu budewa wani kafin kai zuci tare da wannan garantin amma ki kiyamul lillahi haka kaga ya kamata kenan mu shiga taitaye mu wa anha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min ramadan an karbo daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace annabi ya kasance yana yin itikafin goma karshe na cikin ramadana hatta tawaffahu Allah azza wa jalla haka yake gaba da yi har Allah ya karbi rayuwarsa ثم اعتكف ازواجه من بعده فنن daga baya matan sa ma kuma suka rinka yin itikafi bayan sa wannan ke nuna mana hukuncin itikafi abu ne da annabi ya dinte shi kuma duk cikin hadisan da muka zo ba inda aka ce annabi yayi umarni ku itikafi sai dai a ce mana yayi ya dinta yayi kaza yayi kaza wannan me ke nuna wa ashe itikafi ba tilas bane ba a shari'ance sai dai menene hukuncin sa mustahabbi tunda gashi annabi ya dimanci shi yana yi kuma wannan mustahabbancin na itikafi yakan karfafu ya ƙara haɓaka a cikin watan Ramadana, musamman kuma a goman ƙarshe. A cikin sauran watanni da ba Ramadana ba ma ya halatta ka yi tukarsu, amma a cikin Ramadana musamman goman ƙarshe, to ya ta'akkadul istihbab. Istihbabin yakan ƙarfafu. Haka ake bukata lallai cikin Ramadan musamman goman ƙarshe mutum ya samu ya yi itikafi. Sannan kuma wannan na nuna mana ashe hukuncin itikafi hatta mata ma ba bar su a baya ba. Gaji Annabi ya yi itikafi daga baya kuma bayan ya bar duniya fa matansa sun ci gaba da yi. Bari in karanta wannan hadisi cikin Bukhari ku ji. Imam al-Bukhari ne ya yi babi cikin littafin sa Sahihul Bukhari a babul itikafi cikin kitabin itikafi. Yake babu itikafin nisa'i, babin da yake magana dangane da itikafin mata sa iya yi ko ba za su yi ba. Qala haddathana Abu Nu'man, qala haddathana Hammad ibn Zayd, qala haddathana Yahya an Amra an Aisha radiyallahu anha qalat, an karbo daga Aisha Allah ta kare ta a gare ta tace, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, annabi tsira da mutum Allah ta rahmata gare shi ya kasance, يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ينعي اعتكافي أقوما كرسي من رمضان تتي فكنت أضرب له خباء نيدكينا نكي مسا بكا أسكي مسلتي وأنني كنون يا ألتا من اعتكافي يبكا أسكي مسلتي يكلا تيكسا دنكر مسوس روتو لتيسي كتيس داميش sai in za a yi sahu sai nan da ɗaya bukari a jirgin su guda, don an yi sahu an gama sallah kowa ya tashi jama'a kuma ta zai shiga itikafi sai ya matsayin wurinsa ya kewaye kansa da wani gwado ko wani zani ko wani kyalle ya dai wani tent nashi na kansa ko wata khaima tashi da kansa, wannan ya halatta a cikin masallaci. Aisha ta ce na kasance ina masa khaima ɗinsa, fa yusalli subha, sai ya yi sallan asubahi sun mai dukuru sannan ya shiga. Wannan ke nuna lokacin shiga itikafi shine bayan sallan asubahi, bisa ga zance mafi inganci dangance cikin Bukhari. Waɗansu malaman na nuna bayan magrib, amma dai zance mafi inganci Annabi in zai shiga itikafi yakan matsa kayansa ya taura kayansa da duk abin da yake bukata zuwa masallaci. Yau menene da shi sallan asubahi? Asuwaki ne butan alwaladin sallallahu alaihi wasallam. Ba katuwar jika bace da ke cike da kaya, sai ya je masallaci sai ya sallan asuba da mutane, yana gamawa ina bukkar da Aisha ta yi gasa san gurin sai ya shige ciki ya shiga itikafi kenan. In kuma zai fita tunda galibi goma ƙarshe yake yi, da zaran an ce an ga wata yau ba yanzu an yi magariba ba, ana ganin wata kafin ko bayan magariba ne, kafin a yi sallah ko bayan sa ne, kafin a yi sallah. To da an ce an ga wata na ƙaramar sallah, to shikenan ba zai fito ba sai ya sallan magariba, ana fitowa shikenan ya fitar da itikafi kenan. Ba sai ka tsaya washe gari da sahu ba ranar Idi, wa ya saka? Ba galibin masu itikafi sai yake sai da safe kun yi tafiya gida, wani ma sai Idi zai zarce daga nan wurin dan zafin kai Idi zai tafi ba zai je gida iyali su gaishe ba. Sallah ce tunan Ramadan kake yi da shi ya riga ya wuce, cikin Shawwal kake tun daga an ga wata Ramadan ya riga ya wuce, yanzu auye kake Shawwal, da za a haifi jariri bayan ganin wata din nan, wannan jaririn dan watan Shawwal ne ko dan watan Ramadan ya riga ya wuce, wani itikafi kake koyi kai kuma da magoman ƙarshe ka niyyata kuma ta riga ta wuce. Fa yusalli subha thumma yadkhulu, Aisha tace fasta'azanat Hafsatu Aishata an tadriba khiba'an, sai Hafsa ta nemi izinin Aisha cewa yau dai duk da ke ce zaki je ki masa khaima, bar ni ma in dana yau ni zan je in yi wa Annabi khaima din sa bukkar da zai shiga. Fa azinat laha, sai Aisha ta bata izini, fa darabat khiba'an, sai ta je ta yi wannan khaima din. فلما رأته زينب بنت جهش ضربت خباء آخر ده زينب تجا وتغشون تجي تاي ايتا مسوسي تي وتبكر دن سابوا انن. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو يغري رأى الأخبية سيجا بوكوي كي تيكي مسلسي فقال سيتي ما هذا بكون من منيني ونم. فأخبر سيأكبش الأباري, فا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي البر ترون بهن yake cewa sahabbai yanzu kuna tsammanin wannan aikin kirki suke ni fata ko ba kishi bane ba neman lada ne ko kuma dai kishi ne da tashin tashina fa tarkal itikaf zalika shahr annabi ce to indai haka ne ma itikafin wannan watan na fasa kuma atakafa ashram min shawwal sannan sai yi itikafin sa wato a goma na a goma a kwana goma cikin watan shawwal sallallahu alaihi wasallam wato kenan lokaci mafi dacewa wajen shiga itikafi shine mutum ya shiga bayan sallan asuba, lokaci kuma mafi dacewa wajen fitowa shine ya fito bayan sallan maghrib. An gane ku? Sannan itikafi maza na iya yi, mata na iya yi. Su mata abinda ake so in za su yi itikafi sai su yi namiji ma an ce ya buka ballanta na koma ce min ba da aula kenan. Kaga barci ba zai kama ta bai kasance tana barci a buɗe ka cikin masallaci, ya kamata tana cikin bukkarta. In ta je ce wannan babu kobe, to shine malami suke cewa tare da wannan halaccin duk da haka ba za mu ba da izini ko lasisi ko certificate ga mata cewa ku je ku yi itikafi ba sai in mun amintu da cewa fitina ba za ta faru ba. Sai in mun amintu da cewa matan nan tana da tarbiyyar addini. In muna da wannan garanti din na fitina ba za ta faru ba, fitina shine ta kudin maza da mata, cikowar ba ta yi yawa ba, tana can gefe guda tsakaninta da maza da nisa, ta yi bukkarta, kaga wannan ba za a hana ta ba. Kuma an riga an san mai tarbiyya ce, ba wanda tana yi itikafi ba dandanan za ta canja alwala, dandanan za ta canja alwala don ta ga mutane, kaga wannan sai a kore ta a ce koma gida. An gane ku? Duk inda ba fitina a ciki to za a bar mata su, in ko akwai fitina aka hango sai a dakatar. Saboda malamin suka kawo wannan suka ce li'anna hunaka qa'idatan fiqhiyatan taqul dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Qa'ida ce sananniya wurin malamai cewa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih, kare barna shi shari'a ke baiwa muhimmanci sama da jawo amfani. Idan ta yi itikafi akwai amfani za ta samu lada, amma kuma fitananniya ce ana jin tsoron za ta haifarwa da maza mai fitina, haifar da fitinan nan ko barna ne, to yanzu mu haƙura ta samu lada ko da barnar za ta faru ko mu kare barnar kar ta faru ko da ita za ta yi hasara lada yi itikafi, wanne bi a kare barna din. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. وانها رضي الله عنها ان كربو دغا عائشة الله سكاري دا غريتا هكا ديكو انها قالت تاتي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه تاتي اذا النبي نفي يعتكافي يكن يسلم اصباحه دي ابو صلاتي دغا يا غما صلى كما سي شيغ ورين اعتكافه معتكف يعني مكان الاعتكاف متفق عليه wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim surwato shi. Wa na'am.
Game da yaron nan mata kuma su zo sallan tahajjud.
Eh. Eh.
Wanda yake da Aisha bi zuwa.
Eh.
Shi kuma
wannan sosai mata na zuwa itikafi, na zuwa sallan dare. Itikafi ma su zauna kwanaki goma an yarda ballan tara ta sallan dare ta koma gidanta.
Shi ma yake nan dai ba wani problem.
Kore da kai. Wannan gaba daya abinda shari'a ta ce dangane da zuwan mata masallaci, annabi ce la tamna'u ima'allahi masajidallahi, bayin Allah mata in za su je masallaci kar ku hana su. Har ma akwai hadisin da yake cewa idan ɗaya daga cikin ku matar su ta nemi izinin su za su je masallaci to kar ya hana ta. Da zaran ta ce zani ko ina kana da daman ka ce kar ki je koki kaza koki kaza, amma zani masallaci baka yi sabaka ce ba za ki je ba, sai ta je annabi ya hana ka ya ce baka da wannan damar. Idan mata suka san wannan hadisin ai shiga uku yana nan kuma hadisin da aka Umar dan Khattab ne ko wani daga cikin sahabbai matarsa kullum bini-bini zani masallaci, shi ko baya son ta je, kuma shi ya san a shari'a ba zai iya hana ta ba. Dairan nan da aka je masallaci sai riga ta dawowa da aka yi sallah, sai ya ɓuya a wani lungu da take biyowa, tana zuwa sai kai mata cafka ba ta san shi ne ba dai ya canja kama ta fita a guje yana binta da kyar ta sha gida aka waye gari shiru ba ta je masallaci ba aka san shi yau ba za ki je masallaci bane ta ce habba da muna zuwa masallaci lokacin annabi na dare duniya na kwance amma rannan wani biyo da kirna sha sai kale da bidu ga wannan hilayi ba ta yi karki je ba sai ya san hadisi zai abin da dinsa amma wannan hukunci ne tabbatacce har annabi bar duniya bai hana mata zuwa masallaci ba. Aisha take cewa daga baya da annabi zai san abinda mata za su farar na farna daga baya kila da ya hana su zuwa. Malamai suka ce ke kika ce kila da ya hana su zuwa wa ma kana rabbuka nasiya, ubangiji ba in ma annabin bai sani ba Allah bai san zai faru ba, in Allah na sani hana ba sai ya saukar da wayi ba kan annabi hana. Ai annabi bai san dujal zai zo ba tunda ba lokacin sa zai zo ba, amma duk da haka Allah ya labarta masa. Bai san kaza za ta faru ba da kai labarta masa tunda bai hana ba, wannan izinin ki ne. Ita Aisha ta ga wata zata zuwa sallaci sai suka ado suna abubuwa da buddaci, wata ce da annabi na nan da ya hana amma ya bar duniya bai hana ba za a iya hana ba. Da haka idan mata za su je kiyamul laili ba za a hana su kuke ba, za su je su yi sallah sawan farilla, za su je nafila, za su je kiyamul laili suka je suke son su je su layar da dare, mutum ba zai hana su ba. Sai dai su gane tafiya kiyamul laili din nan mustahabi ne. Idan mijin ki da daddare kuma ya ce karki je ko ina yana da bukatun ki wannan kuma wajibi ne, ke ko ba za ki zo kawai ki kyale wajibi ki tafi neman mustahabi wajen neman gira ba sai asiro ba. An gane wannan da kyau ko? Wa anha radiyallahu anha qalat in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yudkhila alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhul al bayta illa li hajatin idza kana mu'takifa. Muttafaqun alayhi wal lafz lil bukhari. Wannan ma daga Aisha aka karbo, Allah ya kare ta gare ta. Ku duba muhimmancin karatun mata. Wannan namiji bai ruwaito wani hadisin ba cewa sai mace Aisha take ga fa'idojin da ke cikin sunan hukunci hukunci inda mace ba za ta yi karatu ba, to kaga ya kenan ya wa zai haddasa wannan hadisi. Aisha take cewa in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kace wallahi annabi ya kasance la yudkhilu alayya ra'sa, yakan shigo mun da kanta wa huwa fil masjid, shi yana daga cikin masallaci sai miko kansa wajen masallaci cikin daki na ko gidana, fa urjiluhu sai in taje masa kansa in yi masa kum sallallahu alaihi wa sallam. Abinda take nufi ka san gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam gidan da Aisha take din a haɗe yake da masallaci, katanga kawai ta raba su. To da haka sai annabi ya kofa ta shi ta musamman ta yadda daga cikin gidan ba sai ya zaga wata kofar gidan sannan ya fito ya shiga masallaci ba, daga cikin gidan sai ya buɗe wannan kofar kawai sai ga shi a ina sai daga cikin masallaci. To yana yi tukafi cikin masallaci nan wannan katangar ɗakin Aisha ne. Idan yana sa a taje masa kai ya riga ya abin nan kansa duk ya burkice an kwana biyu, sai kwankwasa kofa gongongongon sai Aisha ta buɗe sai miƙa mata kan ita tana daga cikin gidanta shi kuma yana daga cikin masallaci, sai ta taje masa kai sai kuma ya dawo garkarsa cikin masallaci. To malamai suka ce me wannan yake nuna wa? Kar ka ɗauka itikafi gudun duniya ne ka ɗauka ba a wanka ba a tsafta ba za ka zauna bakinka na wari cikin masallaci ka ci albasa ka ɓata kayi ne wannan duk ba wannan ba shine zuhudu ba, wannan kazanta kenan. Za ka sa tufafi masu kyau, za ka taje gashin ga annabi na itikafi amma bai manta da taje gashin kai ba, makura na tsafta kenan. Kuma wannan ke nuna kan annabi da gashi ko babu kenan da gashi. Ashe yin aski kwalkwabo in ba lokacin aikin hajji da umara ba shi kuma bid'a ce mai zaman kanta. Sai fa idan mutum yana da ciwon amosani ta yadda gashi aka zai cutar da shi sai je ya aski, amma matukar lafiyar ka kalau ba aikin hajji ba ba umara ba wata larura ba ka aski gashin ka gaba daya, annabi ya ce wannan super yan bid'a ce khawarij, wadansu masu zafin addini da annabi ce in ka ga sallarsu za ka daina taka, ka ga azuminsu ka daina naka, ka ji karatunsu ka daina naka, amma suna fita daga cikin addini irin yadda kibiya ke fita idan an daga cikin kwari, ka ga ba za su dawo ba kenan. Yace to su ne za a gansu matasa ne masu zafin addini amma ba su da ilimi, yana daga alamar su aski kawunansu. Wanda da kyau shi yasa Shehu Usman ibn Fodiyo ya faɗa cikin littafin sa Ihya Usunna da kuma Zulbida, yace ash-sha'ru fi ra'si zina wa tarkuhu sunna wa halquhu bid'atun wa halatun mazmuma. Yace gashi aka ado ne, farin sa kuma sunna ne in baka aske shi ba kenan. Yace aske shi ko bid'a ne ko mummunan hali ne bai kamata ka yi ba. sai kana da laruru a kokari trailer din nan sanda sun ce su kai kulko buzo ya zarafi ka aski ne mai gariya sai sai babu le sai sai babu le a aski gaba dai shine le amma sai sai babu le kun gane dai wannan hadisi ko Aisha take cewa dukan sai cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kansa wannan dinan da hukunci hukunce itikafi kenan kuma haka mai itikafi dan matarsa ta taba ji wannan bai lalata masa itikafi ba taba jikinsa kawai tayi don ba idan zai taje masa kai ba tare da taba jikinsa ba yana daga cikin hujjar malami a nan gurin an gane ku tace wa kana la yadkhulul baita annabi baya shiga gida yana cikin itikafi kawai ya garza ya tafi gida illa li hajatin sai mun bukata ta kama ta shiga ban daki idan kana motakifan matakar da ya kasance mai itikafi to baya zuwa gida sai mun bukata ta kama da yazo yayi wannan bukatar sai kuma ya koma masallaci sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito wal lafz lil bukhari wannan lafazin da imam al-bukhari ne na'am wa alaikum assalam
malam nan ga da magana da ake yawa ya sallallahu
wannan tambaya ce mai kyau an yi magana cewa ya halatta mace ta je masallaci ta yi sallah ta farilla ko ta nafila ko to amma wai wanne da ya fi mata ta yi sallah a gida ko a masallacin tabbas ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sallar ta a gida ta fi lada sama da ta je masallaci sallar ta a gida ta fi lada sama da ta je masallaci in ta ce za a je kuma ba za a hana ta ba lokacin annabin suna zuwa masallaci bai taba hana su ba har kuma magana yadda sahu zai kasance sahun maza a gaba sahun mata kuma ina a baya kuma lokacin annabi ko da irin wannan hijabin wannan labulan da ake sawa a kare ba a kare ba illa iyaka waccan ko ba an san galibi na majan mata suke nan suke shigowa sai a bar musu kuma duk sahun baya an san su ne kowanne namiji zai zo masallaci dama adadin masallaci kowace unguwa ai za su iya gane cewa ga minimum numbers na masu halartar masallaci kila ba ma wuce mu 30 20 mazaje 10 kuma mata kina to dama an riga an sani wannan numbers din kuma dama kowa lokacin annabi kowa na tarbiyya ya zo masallaci da wuri ba raka an karshe zai zo da kyar ya samu ba a kowa yana da san ya zo da wuri dan haka maza sun gama zuwa sannan mata su zo da baya da sun zo kuma sai su sahun su sahun maza na karewa sai na mata a bayansa kuma ba tare da an sa wata katanga a tsakiya ba tare da an sa wani labule a tsakiya ba duk haka aka zauna kuma karewa ma har akwai wanda suka shiga musulunci don su ga mata kawai munafikai kenan suka ce la ilaha illallah dan idan an zo sahu ba sa zuwa sai sahun karshe idan aka ce Allahu akbar aka yi rukuu sai mutun ya ware kafarsa sai lai koyar da garin mata har kawai Allah yace wa laqad alimnal mustaqdimina minkum wa laqad alimnal musta'khirin mun san wanda suke zuwa da wuri dan su sallah ka kawo su mun san masu zuwa sahun karshe dan su kallon mata ka kawo su Allah yace duk mun san da su annabi ya faɗo wannan cikin hadisi tare da haka ba cewa matan ku daina zuwa ba da yau sai dai aka ce ku maza ku rinse idan ku ma mata ku rinse idan ku qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahum me yasa aka ce ku rinse idan ku ba dan sun fito waje ba za su rinse idan ku ko fuskar suna bude kenan da fuskar suna rufe sai an ce rufe idan ka aiko za ta gani ba kenan amma tun da fuskar suna bude ko ina sun rufe jikinsu in ban da fuskar tafin hannu sannan kuma sun fito waje don haka sai aka ce to kai rinsa idan ka annabi ce in za ku zauna kan titi ku bai wa titi haƙƙinsa yana daga cikin haƙƙin titi ghaddul basari rinsa ido kar ka kallaci kowa da kayan mata kallo na kitibus ba nan niyya ba daga nan sai ka kautar da kanka har sai ka tabbatar ta wuce wannan fa har a jahiliya larabawa na ɗauka wannan a matsayin karamci an tara ibn shaddad al-abasi yake cewa wa abuddu tarfi ma badat li jarati hatta yuwari jarati ma awaha yace rinsa ido na nake idan makwabciyata ta fito ba zan kara bude ido na ba sai na tabbatar yanzu ta yi kwana a jahiliya fa a haka ciki wa alaikum assalam hey abinda aka fito kenan ita da yawan daren gaba daya ba wajibi ba ce ba musabi ne ana kwadar fitar da kanne wa anha qalat an karbo daga Aisha ta ce السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة كو جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع رواه أبو داود ولا باس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره an karbo daga Aisha ta ce wato wannan na cikin magana take nan ba maganar Annabi bane Aisha ta ce as-sunnatu ala mutakif abinda yake sunna ga mai itikafi Allah ya yauda maridan ba zuwa dubo mara lafiya kana itikafi an ce wani ba da lafiya ba za ka ce bari jiyan dubo shi an gane ku sai fa yana masallaci ake jiyarsa dan ana jiyatar marasa lafiya a masallaci to wannan ba zuwa za ka yi ka zauna ba in za ka wuce sojan assalamu alaikum ya haka da jiki ba za ka zauna ba wala yashhada jinazatan ba zai je abin da gawa da shi ba ko ai mata sallah wala yamassa maratan bai itikafi ba zai shafi mace ba shi da niyyar shafi mace da nufin ya ji dadi amma ita ta shafi jikin sa wajen taje masa kai irin yadda Aisha ta yi wa Annabi kai ma matar ka za ta taje ma kai babu laifi wala yakhruju li hajatin ba zai fita ba dan wata bukata illa lima la budda lahu minhu wala yubashiruha haka ba zai shafi jikin mace ba zai rungumi mace ba kenan wala yakhruju lihajatin ba zai fita ba dan wata bukata illa lima la budda lahu min sai da abin da ba makawa tilas sai ya fita ine larura irin ta dan adam ta bukatuwa zuwa gaban daki wala tikafa illa bi sawmin ba inda zai mutun yayi tikafi sai da azumi wala tikafa illa fi masjidin jami'a ba a yi itikafi sai a masallaci na juma'a kuma wannan duk maganganu daidai kun su Aisha ce ta fade su ba hadisi ne marfu'i daga Annabi ba bisa zance mafi inganci malaci rawahu abu daud imam abu daud da rawaito wannan hadisi wala ba sa dirijalihi wanda suke marwaita hadisin duk babu balihi ana iya karban ruwayar su illa anna rajiha waqfu akhirihi sai da suka ce karshen sa mawqufi ne zance mafi inganci duka hadisin ma mawqufi ne Aisha ta fadi shi kuma wannan lafazin a na bincika da ingancin sa sai na samu wani lafazin da yake makamancinsa amma akwai dan bambanci cikin waɗansu jumloli wanda na samu makamancinsa ruwayar Baihaqi al-Imam al-Baihaqi Aisha take cewa was-sunnatu fil mutakifi kaga bambancin akan al-mut alal mutakifi sunna ga mai itikafi Allah ya kharuja illa lil hadith allati la budda minha kar ya kuskure fita sai fa in wata bukata wadda ba makawa sai ya fita wala ya'udu maridan ba zai je dubo mara lafiya ba wala yamassu imra'atan ba zai shafi mace ba wala yubashiruha ba zai rungumi mace ba wala tikafa illa fi masjidi jama'atin ba a itikafi sai a masallacin da ake sallar jam'i kaga bambanci wacce yake bizo sai a wata sallah juma'a nan za ku gane abin da yake haifar da safari tsakanin malamai wanda suka shartanta sai masallacin da ake juma'a wancan hadisin ne wanda suka shartanta sai masallacin da ake sallan jam'i wannan ne nasu an gane ku was-sunnatu fi man itakafa tace sunna ne ga mai itikafi an ya suma yayi azumi to wannan riwaya sahihiya ce ko da cikin littafin Irwal Ghalil fi takhrij hadis manar sabil yazo shine jerin hadisi na 996 Sheikh Nasir bin Albani ya bayani kansa dangane da ingancin sa to kaga nan gurin abinda wannan riwaya take nunawa mai itikafi dama ba zai fita ba sai in wata bukata ta tilas dai kenan mai itikafi ba zai ji dubo mara lafiya ba mai itikafi ba zai shafi mace ko rungume ta ba mai itikafi kuma ba zai itikafi ba sai a masallaci na jama'a to cewa sai a masallaci na jama'a akwai sabani kan wannan matsala ubangiji ta'ala ya yi tilakin masallaci wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wa ahidna ila ibrahim wa isma'il an tahira baytiya lit-ta'ifina wal 'aakifina wal ruk'i sujud wato masu da itikafi galibi suna yi ne a masallaci haka Allah ya ce to wannan riwaya da tace masallaci na juma'a dan haka sai waɗansu malamai suka ce dole sai in masallaci na juma'a ne suka aka ce saboda me suka ce saboda shi mai itikafi zuwa sallan juma'a wajibi ne a kansa itikafi fa mustahabi to idan yayi a masallacin da ba na juma'a ba rane kun itikafin kuma suka dace da juma'a ya zai idan ya fita ya tafi ya rusa gadar itikafi idan ya zo na yake zuwa juma'a kuma ya shagala da mustahabi ya kera wajibi, da haka tun farko gane ma ya kasance a ina zai yi a masallacin juma'a, sai da ba wata juma'a da za ta zo ballantana ta bukaci fitar su dama a wurin da ake juma'a yake, ba ya da matsala. Haka waɗanda suka ce dole sai a masallacin da ake sallar jam'i, dan masallaci in ba a salloli guda biyar na jam'i to sallar jam'i wajibi ce bisa zance mafi inganci. To in zaka fita ka tafi jam'i kaga ka kare kaidar itikafi, in ka tsaya baka je jam'i ba kuma ka shagala da mustahabi kuma ka jale sallar jam'i. To akwai maganar waɗansu malaman ma da suka zafafa da yawa suka ce shi itikafi ma gaba daya ba a yin sai a masallatai guda uku nan, masallacin Makka, masallacin Madina, sai masallacin Qudus, Masjidul Aqsa. Sai duk inda kai itikafi ba nan ba dama karkace ma kai itikafi. Kuma suna da hadisi akan haka, annabi na cewa la itikafa illa fil masajidis salas, ba itikafi sai a masallatai guda uku nan, masallacin Makka, masallacin Madina da Masjidul Aqsa da ke Qudus. To amma sauran malamai da suka ce ana iya yi a masallatai suka ce wannan hadisin mun ji ya inganta, a sallama ya inganta, amma abin da yake nunawa mafi kamalar itikafi shine itikafin da aka yi a wannan masallatai guda uku. Kamar da annabi ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, ɗayan ku ba zai yi imani ba har sai ya sowa kansa irin abin da yake sowa dan uwansa, sai ya sowa dan kansa irin dan uwansa abin da yake sowa kansa. To da a ce mutum zai zama kishiyar haka, ya sowa kansa alkhairi bai sowa dan uwansa ba, zaka ce ya fita daga musulunci? Amma zaka ce baya da kamalar imani, dan haka hadisin na kore kamalar imani ne, baya kore asalin imani gaba daya. To sai suka ce wancan hadisin ma yana kore kamalar itikafi ne, baya kore itikafi gaba daya, kamala yake korewa. La itikafa kamil, la itikafa afdal, wa la itikafa ashraf wa azamu ajran illa fil masajidis salas. Sai zanto sauran itikafi a wurin yana da lada, amma ladan bai kai ba ga wanda ya yi a masallacin Makka ko na Madina, masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, ko masallacin Qudus. Ina fatan kun fahimta da kyau. To gaskiya wannan magana tana da karfi, kusan duk fatawar da nake bayarwa akan ta nake tafiya. Wancan kuwa sai Sheikh Nasiruddin Albani da almajiransa gaba ɗaya ka kaf anan haka suka tafi, suka ce duk inda kai itikafi ba can ba bai ba. Wannan su Sheikh bin Baz, su Sheikh Salih bin Usaimin suka ce a kamilin itikafi ake nufi, su da sauran malamai. Saboda haka wanda yake san fatawa mai zafi sai da kyocin, wanda yake san mai rangwame ala kulli hali. Ita mas'ala ta ilimi, ba ma cewa wani kaza wani kaza wani kaza, amma abinda duk kaga dalilan wani da na wani, kaga wanda kafa natsuwa da shi ba san rai ba, wani nake ganin yafi karfin dalili shikenan sai ka bi ɗayan ba sai ka aibata masa ba. Yanda ba a aiki da ilimi ne, sai ka ga wai idan ka kama fitawarwa ne ka kyale ta wani, to kamar ka zagi wani kenan, ba wani cin mutunci ko zagi. Yadda yau za ka karɓi fitawarwa ne kana ganin ta fi gamsuwa da ita saboda ta fi dalili, gobe in ka ga kuma a wata mas'alar ta wani ta fi dalili kuma sai ka karɓa shi kenan. Cikinsu ba wanda Allah ya wajata maka bi cikin malamai, wanda aka wajata maka bi shine Allah da manzonsa. Magana ta riga ta kare. Kun gane da kyau? To dan haka dai wannan shine mas'alolin. To maganin cewa mai itikafi fa lalle ya azumi, dole ne mai itikafi ya azumi ko ba dole bane ba, wannan mas'ala ce da aka yi sabani. Sun ce dai kai sharadin itikafi lalle ayi a masallaci, wannan ya zama tilasta, sharadi ne mai zaman kansa. Sawa'un sun yi sabani kan masallacin juma'a ne, jam'i ne, masallacin guda uku ne, an dai ce dole sai dai ayi a masallaci, dan haka ba a yi itikafi a daki, ba a yi a kuri da gado, ba a yi a falo, duk lo itikafi ta je ina masallaci. Wala tubashi ruhunna wa antum aqifuna bil masajid, dole sai a masallaci, wannan sharadi ne na farko kenan. Na biyu daga cikin sharuɗa, shin dole ne sai mutum ya yi azumi ko ba dole bane, mas'ala ce da aka yi sabani. Al Imam Malik ibn Anas da Abu Hanifa suna ganin lalle mai itikafi ya yi azumi, amma annabi babu inda ya nasanta cewa mai itikafi dole sai ya yi azumi. Suka ce galibi abinda zaka kalata annabi na yayin itikafi a yana itikafi a cikin Ramadana, wanda dama akwai azumi a bakinsa. To amma ga hadisi ya tabbata cikin Bukhari annabi ya yi itikafi cikin Shawwal, amma ba a ce ba ya dawo azumi, da ya dauka da sahabbai sun faɗa. Bugu da ƙari akwai hadisi cikin Bukhari, Umar ɗan Khattab ya zo ce wa annabi, na yi bakance tun lokacin jahiliya cewa zan yi itikafin dare ɗaya a masallacin maka mai alfarma, yanzu gashi na shiga musulunci, ba kancan yi itikafin nan na inje in yi ibadar dare ɗaya, yi itikafin dare ɗaya, ya halatta ku annabi ce awfi bi nazari, je ka cika ba kancan ka, kaga zai je yi itikafin mai dare ɗaya, to akwai wani mike nan?
Babu.
Da a ce itikafi baya yi wasu da azumi sai annabi ce ayya, to tunda dare ne yanzu kuwa dare ba a yin azumi, sai dai ka yi da ranar a madadin dare, tunda da ranar ne za ka damu zaman yin azumi. Amma annabi sai ce awfi bi nazari, hadisin yana nan cikin Bukhari. Da haka mai itikafi idan ya yi azumi fa biha wa ni'mat, in bai yi azumi cikin itikafinsa ba, itikafinsa kuma ya yi. Abinda ake bukata in ka shiga masallaci, ka shagalta da zikirin Allah, da yawaita istighfari, da karatun Qur'ani, da haylala. Shin za ka iya karatun littafin fikihu, littafin hadisi? Waɗansu malamai suka ce ba za ka yi ba, ibada za ka tsaya tsantsa, ba neman ilimi ka jibe yanzu ibada kake. Waɗansu suka ce in littafi yana da alaka ta addini kai tsaye, kaman tafsiri, kaman fikihu, kaman hadisi, kaman tauhidi, ka gane da alaka da addini kai tsaye, za ka yi. Amma na hau da sarfu, da balaga, da adab, da arudi, da wace ce, wannan ai ba su da alaka ta kai tsaye da addini, da haka ba za ka yi su ba. Sai ajiye su gibi guda, don wannan ba abin da a ciki. To ballantana kuma yace zai karanta jarida, ai ba shi ba karanta jarida, ba shi ba sauraron BBC, sai ya fito. Na'am. Yi. Amma ba kace idan bai daidai ba annabi zai kyale shi. Na'am. Da magariba ya alkawalin dare ɗaya ɗin ai, a wancan ana maganar shiga da asuba in za ka yi kwanaki. Amma ai za abinda mai littafin bai faɗakar ba kenan, amma shin itikafi menene mafi karancin lokacinsa? A malikiya da yawmun wa laila, dole da itikafi ya kasance ya kai dare ɗaya da yini ɗaya. Wannan a malikiya ta kenan. Amma wannan hadisin na Umar ya rushe wancan maganar kenan, tun daga shi ya yi mai dare ɗaya, kaga bai maganin yini ba, kuma annabi ya tabbatar da shi ya ce awfi bi nazarik. To zai fitar da Laiman ma ya ce idan kai niyyar itikafin awa ɗaya ya halatta, ka shiga masallaci da nufin za ka yi itikafi na awa ɗaya minti 60. Baduwa. Da daiwa cikin masallaci ta yayi, ka nuzuntu masallaci kuma ka sai da tun da ya bada da ake so, kuma shi kenan yayi.
Amma malam wacce matsalar ta azumi, wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa ya ce zai biya cikin sawa. Abin da kuma ta hadisi bai kanta da mun bai yi ba, bai kanta da mun yayi ba.
Eh.
Ba sai sai mu gina abun tuna a yadda za yi ki.
A dan me za mu gina? Yanzu da bai yi itikafi ba kuma zai yi azumin na Ramadan ko ba zai ba? Da bai yi itikafi ba ya yi azumi ko bai ba?
Ya yi.
Ashe azumin baya da alaka da itikafi? Azumin daban, itikafin kuma daban.
A dama azumi ba ya alaka da itikafi.
Madalla.
Itikafi ne ke alaka da azumi.
A to kuma wannan shi ne rashin hujja. Shi ne rashin hujjar kenan. An gane ko wa an ibn Abbas radiyallahu anhu. An karbo hadisi daga Abdullahi ibn Abbas, Allah ya kare da a gare shi, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala laysa 'ala al-mu'takifi siyamun illa an yaj'alahu 'ala nafsi. Annabi yace shi mai itikafi ba tilas bane yayi azumi sai in ya ga dama ya lizantar wa kansa. Wannan hadisin da ya inganta da ai an huta, ba ma hadisi na dhaifi. رواه الدار قطني والهاكم والراجح وقفه أيضا يتي دار قطني دهاكم سكر ويتوا ما دي راجهم مغانا مغانا عبد الله نعم عباد سيبا النبي نيفا قابا تارد حكا ما دي ضعيفين
قام
والي هم هم قلت عم 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 saboda kar mu ce mafi yawan ta wata ɗaya, wata biyu, wata uku, kaje kuma ka shiga itikafi ka zalunci matanka wajen mutabi kuma ka kyale wajibi kenan. An gane ko? dai idan mutum ya bude wannan kofar to kuma sai sufaye su yi to ka kalwa ta halatta kuma wata barna kenan za ta fito sabuwa na wata guda sai ta yi wanda ba da iyali ba ya yi tukafi na wata guda ya halatta وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروا ليلة القدر في المنام وتوتن سساشي نسها بمن ذا الله صلى الله عليه وسلم أنونا مسدرل لنسى قدر تكيم بجي وتو أمفرقيكينا في السبع الأواخر أنونا مسدرل درل لنسى قدر نا أبقى إنكرشيني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi yace da su me a ara rubuyakum qad tawafa'at fi sab'il awaqi yace lalle ina ganin mafarkin da kuka yi game da dalilin sakadari ta dace da goman da bakwai din karshe din nan ma'ana abinda aka nuna muku cikin mafarki din nan haka ne dalilin sakadari na zuwa a bakwai din karshe fa man kana mutahriyaha duk wanda yake son ya kintace da lalatul qadari falli ya taharraha fi sab'i al-awaqir ko ya neme ta a bakwai din karshe na Ramadan muttafaqun alai wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun rawaito shi annabi na nuna mana a cikin bakwai din karshe za a nemo za a binciko daren lalatul qadari wa an Muawiyata ibn Abi Sufyan radiyallahu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam قال في ليلة القدر ليلة السبع وعشرين أنكر بها حديث لك معاوية ابن أبي سفيان الله سكاري داء قريسي يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي ليلة القدر فدليني نأشرين دبك وشيني دليل ليلة القدر رواه أبو داود إمام أبو داود يرويته والراجح وقفه ودهن سكتي راجح انزل جيشيني واتو حديثيني منكوفي واتو مقال رشي أبو سفيان جي وقد اختلف قوه مقال معاوية فيه وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا ابن حجر يتي ان يي سابالي dangane da cewa wani dare ne daren lailatul qadri magana dai har magana 40 daga cikin maganganun malamai auratuha fi fathul bari yace gaba daya na kawo su cikin littafin fathul bari malin yayi lamba daga kasa yace qal hafiz ba'd sardiha ibn hajar ya fada a cikin fathul bari bayan ya jiro wadannan zantuka na malamai yace wa arjahuha kulluha mafi rinjayen duka zantukan nan annaha fi wutr al-ashr al-awaqir daren lailatul qadr dai tana cikin mara na goman karshe mara ko shine daren 21 ko da 3 ko da 5 ko da 7 ko da 9 wa annaha tan ka gaskiya wannan abun farkawa ne mata da aka saba ana liki ana tashiwa gaban mai kudin makadi ana zuba masa ana masa far wa'ayi girgije na nerori wa zubiya duka da maganin girgizan wa zubiya in banda wa'ayi shedan kaga har za a zo ana wannan kaga ai ba karamin abin nan bane ba dan haka lalle ne a karfafu jama'a wajen rayar da wannan ayyuka na alkhairi me kike so ka ce mai tsaya yau din nan yanzu lokacin da muke ciki na karfe 8 saura minti 5 na alhamis sunan shi daren juma'a ka fahimta ko shi da tambayar da kake daren juma'a ke yanzu da shi ne kyalle ce gaba
kamar yau idan an yi azumi 26 kamar yau kammala azumi guda 26 wasu ka ɗauka yau shi ne da zai fi ƙarfi wasu ka ce idan an yi azumi gobe an yi azumi 27
amma an sadda na bayar wanne za ka ga wanne take nufi ka fahimta ai tambayar sa clearly take a sarari wannan daren da muke ciki daren wanne ne na kalla agogo na ce yanzu ɗazu ka ga saura minti 5 ne yanzu saura minti 4 yau muna Laraba gashi kuma 8 da rabi da yau muna Alhamis kai 8 na dare saura minti 4 wannan daren da muke ciki sunan shi daren juma'a daren da washe gari juma'a ranar ta za ta fito ina jin wannan auga kuma ne sai su biyo gudun dalila har ya fi rana fitowa lokacin na zaro wannan zancen an gane ko
sai da naje Bukhari na koma ara araru ya kun sai da naje Bukhari shi zan rantsu amma wajen uru wannan haka yake amma araru ya kun wannan na koma cikin Bukhari na ganin haka me kace
tunda ana samun
eh
eh
amma ka haramta kanka lada mai yawa tunda annabi ya ce ka raya gobin ka sai gaba daya ka zan kuma kwanan da yara ke ba aiki aka ce kai ba amma kana da tabbatin ka yi dare da yadda ta dare an karba ta iya wa daren ya zo kuma ka yi amma kana da garanti da an karba daren da ka ki din kuma wanda ba na tarka garba kuma kana da garanti din ba karba ba annabi ce la tahkaranna min al-ma'ruf shay'a aikin alkhairi ko mai gangantar su karkare na shi walau an talqa akhaka bi wajhin talq ko da ka dan wanka musulmi ne sakakkiyar fuska ne kuwa aikin alkhairi ne wa alaikum salam duk ɗaya ne da kiyamu ramadan da tahajjud da tarawihi duk sunaye ne na abu ɗaya sallar da ake cikin dare ga su annabi ya ce man qama ramadana hadisin farko da muka karanta yau
akan yi sallan wato duk ne ake cikin gudana a kamar nan akan yi sallah bayan sallar isha'i
ita dama ka'idar sunnar qiyamul layli sunnar tarawihi shine ayi barci sannan a tashi aiki ko da lokacin annabi da an yi isha'i kowa gida yake tafiya ka sha ruwa kuma daga yin sallar isha'i ka zo ka ai ka ga ko gajiya da an yi isha'i kowa sai tafi gida ya huta can yayi barci ya saki ya tashi kaman karfe 1 karfe 2 sai tashi kuma sai ya dasa ba zai aje ba sai dab da alfitar na ketowa ta yadda yana gama sallar da ya zo gida abincin sahur zai ci kuma ya koma masallaci a yasu bahi da shi wannan shi ne sunnarta ko aina da gida za ka yi da a masallaci duk inda ka yi ta yi sai dai yi a masallaci ya fi lada sama da yi a gida saboda hadisin annabi da ke cewa man kama mal imami hatta sarafa kutiba lahu qiyamul layli wanda ya tsaya da liman bai yi daina ba sai da liman ya sallama aka tashi gaba daya za a rubuta masa kamar tun daga farkon dare zuwa ƙarshen sallata wannan duk wato kuskure ne ta fuskar fahimta wato kaga sai mutane su zama su ɗauka tarawihi daban tahajjud daban shi ne nake ce muku du'a guda ne du'a guda ne to amma me ye hikimar a zo a yi tarawihi yanzu kuma idan an jima a zo a yi tahajjud to wannan akwai malaman da suke gani idan ka haka ka yi bida to amma menene dogarsu suka ce da tahajjud da tarawihi du'a guda ne idan ka raba su sai ka haifar da wata fahimta wadda ba ita bace ba baya ga haka adadin rak'o'in da ya kamata a yi nawa ne wannan yana daga cikin sabani amma abin da ya tabbata cikin hadisin Aisha da ke cikin Bukhari wato raka'a 11 akwai hadisin da ya nuna raka'a 13 a ruwayar Aisha din da kuma ruwayar Abdullahi dan Abbas to wannan shi yafi inganci raka'a 11 ko 13 doriya akan wannan bai tabbata ba annabi ya kara dorawa to amma ya halatta ko bai halatta ba mawdu'in wato wurin da malamai suka yi ijtihadi waɗansu suka ce ya halatta ka kara akan raka'a 13 ba ko bai wadansu suka ce bai halatta ba wanda suka ce bai halatta ba suka annabi bai kara ba dan haka ba za a kara ba idan mutum ya kara ya zama wani hadisi fi amrina wadanda suka ce ya halatta kara suka ce yi aya ko hadisi cikin Bukhari na Abdullahi dan Umar wani mutum ya zo da tambayar annabi dangane da qiyamul layli yaya zai ke sai annabi ce salatul layli matna matna fa idza khashiya ahadukum al-witra fajra falyutir bi raka'a ita qiyamul layli raka'a biyu ce ayi biyu ayi sallama ayi biyu ayi sallama har zuwa lokacin da ɗayan ku zai ji tsoron alfijir zai keto to sai ya mayar da ta ƙarshe wutri guda ɗaya to annabi ce biyu 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 suka ce bai iyakance bai ce mana biyu sau biyar ko biyu sau shida ba ya ce biyu biyu za a yi ta yi har zuwa lokacin da za ka ji tsoron mai ketowan alfijir kaga da a ce akwai wani adadi da ba za ka wuce ba da sai ya faɗa amma tunda bai faɗo wani adadi ba a bagancansa, aikinsa baya nuna ƙayyadewa kenan. To a nan sabanin yake, duk waɗanda suka ce raka'a 11 za a yi, to kaga tabbacin aka ce a zo a yi tarawihi a yi tahajjud, kuma tarawihin a zo a yi raka'a 10 wannan a yi raka'a 10, kaga an wuce adadin da annabi ce. Duk waɗanda kuma suke ganin cewa a kofa a buɗe take ko nawa kai, su suna tafiyar da shi a matsayin duk tarawihi, dama ba ta akai dole kai ta a zama ɗaya ba. In ka ga dama ka iya raka'a 4 yanzu, ka tashi ka wuce, ka ga ɗan sarkokin gaban ka, idan an jima ka dawo tsalo, idan an jima ka dawo sai ka wuce, ya halatta. Aisha take cewa na ga annabi ya raka'a 11, huɗu ya yi, bai zauna ba sai a ta huɗu, ta ce za ka yi mamakin doguwar tsayuwa da kyawun raka'o'in, sai ya sallama. Sai ya sake tashi ya kawo huɗu, za ka yi mamakin doguwar tsayuwa da kyawun raka'o'in, ya sallama. Sai ya tashi ya kawo uku, nau kenan 11, kaga daban-daban kenan. Kuma sunanta ma tarawihi, saboda idan sun yi raka'a huɗu sai su tsaya su huta, su ƙara yin huɗu su tsaya su huta, sannan su yi witiri, su dama gabata haka suke. In sun sallace wani adadin raka'a ko huɗu ne ko ma nawa ne sai su huta, a jima su ƙara sallata su huta, saboda suna yin doguwar tsayuwa, tsayuwar da ba ma irin ta a halin yanzu. Duk inda ake tahajjud yanzu ba a doguwar tsayuwar da magabata suke da, yau mutanen da saboda tsayuwa wani sai ya riƙe sanda a hannunsa. A daren da suke da annabi din nan ma na ɗaya na biyu da ya biyu su kafin na uku su zo yake fitowa ko na huɗu su zo yake fitowa, akwai wanda suka ce hatta kashina an ya futan la falah, har sai da muku tsoron kila lokacin sahur zai wuce ma annabi bai sallama ba. Kun gane da kyau, ita dai kiyamul layli abin da ake bukata, so ake a yi dogon karatu a ciki. Kuma in mutum zai je masallaci ya je ya yi, idan mutum ya tsaya a gida kuma ya yi ba tilo bane sai ya je masallaci, tunda ba farin Allah bace ba. Shi mai zuwa masallaci kar ya matsanta wanda ya zauna a gida, kai mai zama ka yi a gida kar ka matsa mutane wanda suke zuwa masallaci ka ce ba su kyauta ba. Wani yana da shi ba zai ba kuma shi ba zai bari a yi ba, ina dalili? Tunda ba za ka yi ba kyale kuma wani mai, to haka waɗansu mutane suke. Wani kuma shi ya riga ya san ana yin dogon karatu, shi ko bai haddace Qur'ani ba, to wani ya haddace bari ya yi rigima don kar a yi, shi ba zai ba. Akwai waɗanda aka samu wani rigimar a wajen su gari, wai dan wani hafizi ne wani ba hafizi ne, sai ya zama rigima, kai ba hafizi ba ne da ko Qur'anin ka wani ka buɗa ba ya halatta ba sai ne. Ka ɗauko Qur'anin ka buɗa a yi ƴattiki, kiyamul layli ta yi, ba wanda zai ce maka ba ta yi ba. To dan haka dai wannan ba abin rigima ba ne ba. Wata matsala da ake samu shi ne, sai mutum ya je wannan kiyamul laylin sai dawo gida sai zo ya ce kabarci ko bai sallama subhi ba, to kaga wannan sakaci ne. Dama yadda za ka yi idan ka je kiyamul laylin ka dawo, ku tsara kai da iyalin ka, mana in ita bata je ba kai ka dawo, to sai ka ce to zan kwanta ke kake barci har lokacin sahur ya yi, ki tashi ni mu yi sahur, sannan kuma daga baya tunda ke da safa ba za ki je kasuwa ko office ko menene ba, ni ke ki haƙura da daren ki ta karatun Qur'ani ko wani abu don ki tashi wa mai sallah. Ni kuma da lana da samu na barci na tafi neman abinci ki kwanta ki ta barci ki har azhar. Da ba wani abincin rana ba wani abin nan har azhar ki je ki ta yi, kaga sai ku tsara wannan. Idan kuma mutum ya san goro ne ba da mutum sai ya je masallaci ya kwanta. Haka dai da wasu sallah ne lalle za a tashi shi, ba yanda za a yi tikyale ka, sai sun tafi ka. Kike na rufan asirin ka, kaga asubahi wata kuma ce maka. Ba lalle ba ne ba, a ita hutawar ba ce dole ba ce ba, amma in ka gaji ka huta ɗin sunna ne ita kanta bai zama kanta. In ma ta kama ka ji ka gaji kana jin barci, ba ce ka matsa kanka ko ka sha nuskofi ko ka sha daga ba, a'a kika je kwanta ka yi barci ka huta sai ka saki tashi ka ɗora inda ka tsaya, ya halatta duk wannan. Duk wanda barci ya kama shi a kiyamul layli sunna shi ne kwanta ya barci ba ya ci gaba da sallar ba. An gane ku? Ku yi haƙuri. Wa ana Aisha radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah ara'aita in alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha. Aisha tace ya annabin Allah, idan har na gane daren da ake kira daren laylatul qadri, na gane daren nan da nake cikin laylatul qadri ne, me zan faɗa ciki? Kala sai annabi ce kuli ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ga abin da zaki faɗa, ya Allah lalle kai ne afu, wato mai rangwame da afuwa ga mutane, tuhibbul afwa kuma kana son rangwame, da haka kai umarni da rangwame din, fa'fu anni ka yafe mun ko kai mun afuwa. Annabi ya koya mata abin da zata faɗa, wannan hadisi ne sahihi ingantacce. an gane ku, to ya za ta yi ta gane dalilin kadari? Wata alamomi za ka gane, kaga dai a kofin maganganu a bakunan mutane waɗanda suka ce dalilin kadari, wadda bishiyoyi suna kwanta ba. Duk wani tudu duniya za ta miƙe ta yadda daga garin ku daga Bauchi sai ka hango Ka'aba. To kaga sai ka ce tunda ake ba taɓa yin dalilin kadari ba ke. Domin ba wanda zai ce ma ya taɓa ganin wannan tunda yake a duniya. Kuma ya yi Ramadana Allah aƙalla in ɗan shekara 30 ne ya ga Ramadana da wayensa wajen sau 23 tun yana ɗan shekara 7 zuwa lokacin da ya kai 30. To amma ba zai iya ce maka gashi daren da ya ga wani ko babansa ko makwabcinsa ko waye ya ga daren da duk ya tashi ya ga bishiya a kwance. Tunda sun ce wai duk bishiya gaba ɗaya za ta kwanta tun da garin ku har Ka'aba. To duk wannan labarai ne marasa tushe. Alamomanta da suka tabbata cikin hadisi, akwai hadisin Ubay ibn Ka'ab. Manzan Allah ce sabihatu lailatul qadri tatlu'u ash-shamsu la shu'a'a laha. Alamominta wani lokacin sai da safa za a gane. Safiyar lailatul qadri, daren idan ya wuce safiyar da za ta biyo baya, tatlu'u ash-shamsu, rana kan hudu la shu'a'a laha, ba ta da tarsasi, ba ta da zafi. An gane ku? Hatta tartafiya har sai lokacin da ta daga sama sosai za a fara jin zafinta. Wannan kaga alama ce wadda sai da safan za a gane, amma ko wani hadisin daban wanda yake nuna za a gane alama ta fuskar wata. An karbo daga Abu Hurairah ce mun tattauna game da lailatul qadari, sai manzo Allah ce ayyukum yadhkuru hina tala al-qamar, wa zai iya tuno daidai lokacin da wata ya kunno kai, kun san goman karshe lokacin wata yayi nisa baya hudowa sai yaushe, sai ta cikin dare sosai. Yace wa zai iya tuno lokacin da wata ya bullo, wa huwa mislu shiqqi jafna, kai ka ce wani bangare ne na akwashi, wato kamar akwashi ka raba shi gida biyu. Duk wanda ya ga wata a irin wannan yanayin a dare daga cikin darare na goman ƙarshe, to tabbatar wannan daren da wata ya zama haka daren lailatul qadr. Kun gane da kyau? Kaga wannan ta tabbata. Sannan a wani hadisin da ba annabi ce lailatul qadr lailatun samha, daren lailatul qadri dare ne mai sauki, talika kuma zaka ji shiru. Shiru a sake daren, ba hayaniya ta waɗansu abubuwa, halittu gaba ɗaya kowa ya shiga taitayinsa, ko da niyya ko ba da niyya ba. In ma dai fasikin mutum ne ko mara kirki ko ma wani wanda zai taka daka dai sai Allah ɗora masa bacci, ko a ɗauke wuta a ambosu a cike na bahuda. Shiru za ka ji dare a sake, la haratun wala barida, kuma daren zai zanto yanayinsa daidaita ce ne, wai zaɗin za ta zanto ta daidaita, ba zafi ba sanyi. تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء وتدريكم سيد برانا تهدو ضعيفة باتل كرفي حمراء تايجا رانا فضاء فارغ من ذاك انت بحسيتا تجاسو سيتا ديو جان زكيا وانا سنة على مومي لسكة تبت تفك السنة النبي دوة على ما دبا وانا با تو وانا انك ولا داري نيما لتوشي ملا حسن شيما هكا وانا وانا بحك بدا to ai zaka ji kasir kuma. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato abinda sani ke so ullun ta mu burinka shi karatu galibi idan aka yi shi, idan ka koma gida zaka yi muzakara sai ka kafi fahimta kuma sama da lokaci ka kara fahimta doriya akan taka. Sannan in kana da kasir kuma ka ji so ɗaya, ka ji so biyu, ka ji so uku, sai ka ji ka haddace karatu. Sannan amfanin kasir yanzu nan kowa ya zo shi kadai bai zo da iyalinsa ba, amma idan Allah kalli da ya kai mata gida za ta ci. Wannan muktazal qiyas ya kamata da kake kwadayin alkhairi iyalinka ba ka kwadaita musu alkhairi yadda za su ji ko su gani. To kaga dan menene dukkan atamfar yayi sai kai mata, amma kasir na karatu ko na hadisi ko na tauhidi ko na fiqhu ko na ko menene wanda za ta karu ba za ka sai mata ba. In baka sai mata kasir na karatun Qur'ani ba ko na video ko na audio, kai ka san abinda zai hana ta sai dan indo. Ko ni san dai do ko nuwa ne ne ko dan asharalle ko ni mai mandula, duk dai mutanen banzan nan suka samu mata sun haddace a gida, saboda ranar lokaci take da shi, ita bata iya zikiri ba, bata iya salatin annabi ba, ga lokacin yayi yawa ba abinda take tana zauna a gida, da haka sai ta sauraron kida ka ji duk inda ake zaben rana kashi na daya kashi na biyu ana gaida wani mai burodi wani shugaban ɗan shayi duk ya haddace ba shi bane a cikin zabe ya yake banda wannan. To kai baka kawo mata Qur'ani ko hadisi bai nazarta ko baka saba ta je makaranta ba. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قلبوا حديثي لك أبو سعيد الخدري الله سكار الداء قريسي من ذا الله يأتي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد النبي سي لا تشد الرحال باعين تتاكي باعين تفيا كو بلاغرو دن جرمو مونو جيد نيمان تبركي مولن إلا إلى ثلاثة مساجد سي زوا مسلتي قد أكوني كدي نفركو المسجد الحرام مسلات مكة نبي ومسجد هذا دوانا مسلات نانا مدينة نأكو والمسجد الأقصى دا مسلات دا كيرا مسجد الأقصى النبي سي لا تسد الرحال مالا يا لنبا الرحال أكسكنا جمع رحل إذا أنت الرحال جمعيني مفرد دنسا شين الرحل الرحل وهي للبئيري كالسرد للفرس شيكو إذا أنت الرحل براكمي تنفس سرديني أو جندوكي واتو إذا أبن دايكي ساوى لكمي كسن لكمي دندوكي يا شابن بان داك سولا رباوا نراكمي ندوكي سكيمس السرد wanda shi da ne muke cewa sirdi kawai dabara ce muka yi muka mai hausan kai na raqumi suke masa arrahlu to mu a hausa menene sunayen su ko ne sirdi ko sirdin raqumi shine arrahlu wa shahiduha kinayatun wa shadduha kinayatun ala safari idan an ce daura sirdin raqumi wannan ana nufin tafiya kenan kamar sayan magana ne ana nufin tafiya li'annahu lazimuhu galiban dan galibi idan kaga an daura sirdin raqumi an daure ta moto za a yi tafiya mai nisa kenan waye shi malu zalika safara da gairi shaddir rihal ko da baka daura abun ba karka ce to sai in an daura sirdi ne tafiya ta zama sabo a'a ko da raqumi ba sirdi in dai tafiya ce kuma ko da ba kan raqumi ba in dai tafiya ce zuwa ga girmama wani wuri a bayan duniyan nan ba a garin ka bai ke har sai kai tafiya zaka girmama shi to banda wannan wuraren guda uku ba a yadda ba kun gane da kyau masallacin Makka da kuma masallacin Qudus da masallacin manzon Allah da ke Madina daga nan ka tashi daga nan ta Kano zuwa Sokoto danga ga masallacin sarkin musulmi Bello ko Shehu ko ka tashi Kaduna danga ga masallacin Sultan Bello kai tabarruki a wajen ko ka je Kano masallacin Murtala ko ka je Kaduna wajen ko wali dan Murtala ko wani ne ko ma wane ne duk inda ka je dai ka saba manzon Allah in dai duk tabarruki zaka je dan wurin wurare uku ne kawai aka yadda Abu Huraira ko waye ya ga abunan dai wani ne cikin sahabbai ya tashi ya tafi dutsen Tur Sinin ina ga Abu Huraira ya je dawo wani sahabi ya gani shi ga yana ce dutsen Tur Sinin da dai inda Allah ya magana da Annabi sai da na zanka da ba zaka ce ba Annabi ya ce kar ku dan ku yi tafiya dan girman wani wuri sai guda uku nan wace ka nisa ba wani tafaruki da zaka je ka nemo a kowai na sai Allah an gane ku wa masjidi hada wal masjid al aqsa to menene hikimar kawo wannan hadisi anan a babu itikafi da wajibi wadan suka ce mai yiwa manufar kawo shi shine in zaka yi itikafi kai a garin ka in ko har zaka je wani gari itikafi to yanzu to Makka ne ko Madina ko masallacin Qudus sai dai in banda itikafin neman ilimi ne kai ka garin to wannan kuma da farko amma kawai da itikafi ka tashi ka tafi Lagos ko Abuja National Mosque a ba zaka yi daya musallacin garin kuma yayi to a takaice wannan hadisi abinda yake nuna wa kenan ba a yin tafiya dan girman wani je sai waɗannan wurare guda uku to sai mu dakata nan wurin abinda muka faɗa zai dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya shafi gobe da Allah kai mu za mu tashi kitabul hajji in Allah ya kai tambayoyi akwai wato dan uwa da aka zaba domin su zanto kamar jami'ai na gudanar da waɗansu al'amura dan a samu tsari a masallaci ko kuma kamar gudanarwa na al'amuran da ake a masallaci wato kamar yan kwamitin gudanarwa kenan na yau da gobe akwai malam Zakariya wanda yake shine limami na masallaci malam Zakariya dai kuma ba ta yarda ce ba an san shi akwai kuma malam Dawud shi ma sun yan uwa sun san shi akwai Muhammad Awwal wanda shine ladani mai kiran sallah akwai Alhaji Abdullahi Azad wakilin muryar Amurka akwai kuma malam Ibrahim Bitina akwai kuma Dr. M.A. Hardawa, akwai kuma Architecture Adam Muhammad, ɗaya daga cikin makwabtan masallaci, akwai kuma Malam Ibrahim. Waɗannan mutane guda takwas. Malam Ibrahim Arab. Waɗannan mutane guda takwas su ne ‘yan wada ta dubbantawa kula da al’amuran da suka shafi masallaci, saboda ko idan haskiyar lantarki ya ɗauke ko loudspeaker ta lalace ko amplifier ko speakers ko ma dai menene dai, kusan su za su rinka wakiltar sauran jama’a wajen gudanarwa da kula da komai a tafiya daidai da kuma yanayin in wuri na buƙatar gyara kamar banɗaki ko wani abu makamancin haka. Da haka su ‘yan wadin suka buƙaci gabatar da su gaban jama’a, kuma ga ya dace a gabatar don saboda jama’a su san su, kuma jama’a su ba su cikakken haɗin kai. Allah ya taimaka musu kuma. Mai tambaya ke cewa a karatun jiya wai shi bai gane wata rana ce wadda ba a yin azumin ta ba, juma'a ce ko asabar? Mun yi magana a juma'a daban ko muka yi magana a asabar daban? Ita juma'a abinda aka ce ka azumce ta ita kaɗai ba zai yi ba, sai dai ka azumci ranar ta ce kafin ta tare da ita ko ta bayan ta, wanda mun yi magana a jiya filla-filla game da wannan. To amma ita asabar ce aka yi gaba ɗaya ba za ka yi azumi ba sai na dole a ciki, don azumin nafila ba za ka yi ba, wanda shi ma ko muka yi bayani dalla-dalla a kai. Kaga ita asabar ko da za ka haɗa ta da wata in dai na nafila ne ba za ka yi ba sai wanda aka wajabta maka, bisa ga tafsilin zance ko saɓani na malamai akan matsala kamar yadda tun jiya muka yi bayani. Wannan yake cewa wai yaya ta kaba take? To ‘yan kwamitin suna cewa ana cikin ansa tamboyi za su nemi gudunmawa don gudanar da waɗansu ayyuka ga wurin jama’a. Allah shi ba da yakan taimaka. Yake cewa shin malam yaya ake yin ta kaba? Yaya ake yin ta kaba? Takaba ita ce wadda a larabce ko a littafin za ta yi iddatul mutawaffa anha zawjuha, idda ta matar da mijinta ya mutu. Matar da mijinta ya mutu iddar ta shi ne wata hudu da kwana goma. Walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. To wannan wata hudu da kwana goma akwai abinda ake so mace ta nisanta a cikinsu. Abu na farko, za ta nisanci turare, ba za ta yi amfani da turare ba, da abin da zai shiga cikin ma'anarsa kamar mai, kamar man shafawa mai kanshi ko sabulu mai kanshi ko turaren wuta, duk wannan suna shiga cikin ma'anar abu mai kansa sawa. Don haka ta iya amfani da man shafawa da ba mai kanshi ba, idan lokacin sanyi ne ta yadda in ba ta shafa ba jikinta zai yi faso ko lalace. Haka ta iya amfani da sabulun da ba mai kanshi ba wajen wanka don busar da datti a jikinta, amma sabulu mai kanshi, turare, man shafawa mai kanshi, turaren wuta duk za ta yi amfani da su. Wannan na farko kenan. Abu na biyu, ba za ta yi sanya tufafi na ado ba, duk wani tufafi wanda yake na ado ne ba za ta sa ba, za ta sanya tufafi wanda suke ba ya gowa kwallasa, wanda za ta suturce jikinta kuma su wadatar mata wajen yin sallah, za ta iya yin sallah da su. A tamfa mai tsada ko ta shadda ko wani layis ko ma duk menene ba za ta sa ba. Abu na uku, ba za ta yi kunshi ba, ba ita ba lalle. Abu na hudu kuma, ba za ta yi kitso ba, duk waɗannan za ta bari har sai bayan ta kammala ta kabarta. Don ita ta kaba bayan kasancewar ta idda, kuma akwai wani ɓangare na ibada da kiyaye haƙƙin miji a ciki. Da haka in ta yi ado, kamar ma ba ta ji takaicin rabuwa da mijinta ba kenan, ko ba ta kare wannan ɓangare na haƙƙin miji ba da shari'a ta tilasta mata, za ta bari duk ba za ta yi wannan ba sai wata huɗu da kwana goma sun riga sun wuce, sai ta ci gaba da yi. Kuma daga cikin hukunce-hukuncen ta kaba, mace za ta yi ta kaba ne a gidan mijinta, ba a gidansu ba. Ba za ta fita daga gidan miji ba sai bayan ta kammala ta kaba ne, sannan za ta je gidansu. Sai fa in miji yana gidan haya, ko masu gidan hayan nan kudin da aka biya ya riga ya kare kuma su sun ki mata afuwa ko rangwame, to kaga za su iya fita kiran ta gidansu. Sannan kuma tilas ne ga mutane su ciyar da ita ta yadda ba sai ta bukaci zuwa neman abinci ba ita da kanta. Wannan nauyi da ke kan musulmi, al-aqrab fal-aqrab, mafi kusancinta sannan mafi kusancinta sannan mafi kusancinta. Idan gari ba danginta ya ko yan uwanta musulmi, sai a samu wani masallaci, al'ummar wannan masallaci da suke makwabtaka da gidan da aka mutu su rinka daukan nauyinta har Allah sa ta kammala ta kaba, don a kare mata martabarta da mutuncinta. Amma maganar cewa sai an sanya mace ta kaba wannan bid'a ne, babu shi a musulunci. Da zarar mijinki ya mutu, ke za ki shiga ta kaba da kanki, kuma shiga ta kaba da zuci ne, inda ado jikinki sai ke mata ki ciccire, ki riga kin shiga ta kaba ke. Ba yi wata mace ce za ta zo ba, ko alwala ba ta iya ba, za ta yi miki karatun shiga ta kaba. Kuma in za ki fita kuma ba wani fita daga ta kaba, kuma a ce wata za ta fitar da ke, da wata fitar da kwana goma sun riga sun wuce, za ki ci gaba da yin waɗancan ababen da aka hana. Da ba za ki amfani da sabulu mai kanshi ko man shafa mai kanshi yanzu za ki yi, da ba za ki ita shafa turare ba ko a gida yanzu za ki yi, da ba za ki ado ba yanzu za ki yi. Ba wai sai waɗansu mata sun zo sun yi taron fita daga ta kaba ba, a kwana a gida ana waɗansu karance-karance marasa kan gado, ba Qur'ani ba hadisi ba, kawai wani shirme. Wannan duk jahilci ne da al'adu marasa asali, wanda galibi sun samo asali ne ma daga maguzanci. To amma sai aka cakuɗa su da addini ƙarfi da yaji, don haka lallai a kiyaye wannan. Ba za ta je ba, sai yin tilas ne kamar zuwa asibiti, amma ba wata unguwa da za ta je. Da an yi barka ko ana biki duk ba za ta je ba.
Na ga wanda suke cewa ba za ta zauna a tsakar gida ba, kuma ba za ta daidai ta bukatun kaya.
Ba gaskiya ba ne cewa dole sai bukatun kaya, ba wanda ya ce mata sai bukatun kaya. Kaya dai ta zanto ba na ado ba, bakake ne, farare ne, duk wanda ta sa ya yi. Zanto ba kayan ado ba, kuma cewa ba za ta zauna a tsakar gida, wannan ba gaskiya ba ne. Cewa ba za ta rinka yin wanka ba sai so ɗaya juma'a, duk ƙarya ne wannan. In so biyar za ta yi wanka a yi ne, ana zafi ya halatta. Ko ba za ta kalli madubi ba, ɗan mai me za ta? To kallon madubi sai yin dan a yi, wannan suna nufin ado kenan. Galibi dai an je kallon madubi ado za a yi, to ado ko an hana ta? In suna nufin kallon madubi domin yin ado, wannan zai karfi. Amma har kawai kallon madubi ya zama laifi, wannan kuskure ne. Duk bid'a ne, duk bid'a ne. Dan gobe za ta fita daga ta kaba sai a tara da almajalisa karanta Qur'ani? Bid'a ne. Duk bid'o'i ne wannan, ma anzalallahu biha min sultan. Ko fadakar annabi ya ce man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Dole a fadakar waɗannan al'adu ne marasa asali ga addini. Wai ce a taru, ko taron ba wanda ya ce, ballantana abin da za a ce a wurin, taron ma ba a ce ba. Ga mai ciki ranar da ta haihu da nan ne ta fita daga ta gaba. Zaran ta haihu ta fita daga ta gaba, don Allah ce wa wulatu al-ahmali ajaluhunna an yarḍa'na amlahunna. Wai mata za su iya keɓance wani wuri a cikin gidansu su yi itikafi, sai sun je masallaci ba za su keɓance wani wuri su yi itikafi ba. Allah ya yi nassanta itikafi ana yin sa ne a masallaci. In ga sun keɓance wani wuri sai dai kawai su keɓance su yi ta karatun Qur'ani a wajen, amma kar mata ce ta yi itikafi. Ya halatta ga musulmi ya shafa turare wanda aka yi shi da sinadarin alkohol, ko man shafawa da aka yi da sinadarin alkohol, shi alkohol ɗin kala-kala ne. Akwai wanda ke bugarwa a matsayin giya, to kaga ba za ka fesa shi ba, saboda shakar shi zai iya kaiwa ya bugu, mutum ya bugu. Akwai wanda alkohol din da ba a sinadarin giya da shi, to wannan ba najisa bane, ba kuma baya sa maye, dan haka kuma ba za ka, idan ka sa turaren sa wannan ba kai laifi ba. Ai shi kenan, kaga na riga na gama bayani, ba na bada ma'auni ba. Ba ruwana da fasintattin ya zama kaza, ya zama kaza, ya zama kaza, zai bugar ko ba zai bugar ba, shi ne magana kawai. ka ce idan mutum an tsare masa da rakawoyi guda biyu sallar isha'i, idan liman ya tashi, idan liman ya sallama, idan ya tashi cika biyu zai cika ne karatun Fatiha kadai kuma a surranci. Amma wai Abdullahi dan Umar ya zo masallaci ya samu an tsare masa da raka'a biyu, amma sai ya tashi ya rama su a bayyane, sai ka kawo inda aka yi haka din mu gani. A tubura ana kubin kuntum sadikina, ya ce mai masaliku dilala ne ya faɗa, sai ya kawo mu gani ko a ina yake. Ka duba hadisin cewa wani ya faɗe shi daban, ya inganta zuwa gare shi kuma daban. Kaddara ya inganta zuwa gare shi, wannan wanda aka ce magana ta inganta zuwa gare shi, shin maganar sa hujja ce ko maganar sa ba hujja bace? Kuma shi ma wannan abu ne mai zaman kansa. Yanzu ka ga matakai uku ne. Farko, shin wannan riwaya zuwa ga Abdullahi dan Umar ta inganta? Sai muka bi ta fuskar riwaya ta inganta. Shin maganar Abdullahi dan Umar hujja ce? To nan gurin sai mu koma babin usulul fiqh, kaulus sahabi hujja ko ba hujja bane ba. Duk malaman usulul fiqh sun yi da kaulus sahabi ba hujja bane ba. Ko a kallon ce muka mas'ala ce mukhtalafun fiha, ar-rajih anna qawl as-sahabi laysa bi hujja. Inda qawl as-sahabi ke zama hujja sai a cikin babin asbabun nuzul, sai a cikin abin da yake la majal lil ra'yi fihi. Amma duk abin da yake akwai istihadi a cikin sahabi, ya fada istihadi, yana nan a matsayin sa na mujtahidi. In yayi daidai yana da lada biyu, in ya kuskure yana da lada daya. Duk wanda ake wata kelancin yayi daidai, wata kelancin ba zai zama magana sa ba ta zama hujja. Wanda maganar take zama hujja shine wanda ke ma yantu ga al-hawa in huwa illa wahyi yuhatimu asumi, kararre shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka Abdullahi dan Umar ya ce haka, sai aka maka sahabbai biyar ko shida ko bakwai, su kuma sun ce ba haka ba. Ki kaga yadda magana Abdullahi dan Umar ya zama hujja ba, ta su ba zama hujja ba, to sai a nemi to su daga kowanne ina ne madofanar sa. Sai a koma sauran madancin sahabbai, su sun ce annabi ne yake cewa ma adraktum fasallu wa mafatakum fa atimmu al-itmam aki. Ka duba cikin Ibn Rushd na littafi ne na dan Malikiya, magana uku ya kawo kuma ga wanda suke ita ce mafi inganci a ciki. Abin da yake damu mu shine in mun dade da jin fatawa, idan aka kawo kishiyar ta sai mutum ya sami ya masa nauyi a zuci, zai iya dauka ko ba zai iya dauka ba. To amma idan ka lizantarwa kanka tsari mazhabin Ahlus Sunna, me mazhabin Ahlus Sunna shine dukkan magana idan an faɗe ta sai a nemo mata dalili, shikenan ka riga ka huta. Ba wai magana ta da yau shekarar ta 5, shekarar ta 50, shekarar ta 1000, a'a, me ne dalilin da aka dogara da wannan magana? Da wai da wani da wani ma sun ce kaza, da wani da wani ma sun faɗi kishi yadda wani ya ce kaza, duk ba wannan shine ba. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. In ka saba da wannan tsarin ka riga ka huta. In ko wannan tsarin baka saba da shi ba, to sai ka sha wahala. Domin in dai taron masu yawa zaka bi, zaka zo da ranka yan bid'a sun fi yawa, kuma shikenan suka bid'a. وانتم دي اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله ان يتبعون الى الظن وانهم الا يخرصون ان ددوا انا ين ابو ذاك تي ذاك بي سيكا ذوك سامو ايكي سابو ني ان ددوا ناي تنكا في القرآن يفعل سوكا ايكي سين جيا هريو انا شا بادرشن ددوا ايكي نبا شكي نسيكا شاتن دا ان ددوا ناي كاد ايكا ذاك تي وان نبا ددوا انا ين ابو باية ماشين سي دسكيا سي ان يندبو ين باين دليلي قرآن حديثي سيوا تارم ما سيوا سنفت كذا باشي كي ميد سي دي دي با aljamharatu la tadullu ala rajhan alqawl, kasancewar taro masu yawa ke fada ba shi ke nuna magana ta zo mai rinjaye ba, sai in an bincika cikin qur'ani da hadisi an ga rinjayen ta tukuna. Tambaya ta karshe wannan yake cewa bayani tsakanin wato wai da aka haifi yaro kamar yanzu da ziran nan yau sun yi ranar sunansa Alhamis ko Juma'a? Alhamis ne, saboda ita Juma'ar ba ta zo ba, amma wannan daren sunan shi nata, amma ba ta zo ba. Ita Juma'ar ba ta zo ba, amma wannan daren ana ce masa sunan shi daren Juma'a, amma Juma'ar ba ta zo ba, don haka yaro an haife shi Alhamis. Abin da mai saukin ganewa, yanzu misali a ce yau muna yinin ƙarshe na cikin Sha'ban, sai aka haifi yaro bayan sallar magariba, mun gama ganin wata kenan dab da magariba, bayan magariba sai aka haifi yaro. An haife shi ne cikin watan Ramadan ko an haife shi ne cikin watan Sha'ban? cikin Ramadan. To amma suna idan za a yi masa suna wani rana za a yi masa, dai ranar ta kyau yau ba sai kuma daren ya sake zuwa ba. Kun fahimta da kyau? Kullum dare ke fara zuwa kafin rana, wannan shine ka'idar. Amma idan aka fi jariri ana dingina shi zuwa ga yinin da yake kafin wannan daren ya zo, amma shi daren na yinin da ke tafa ne. Kun fahimci wannan da kyau? Daren na yinin da ke tafa ne. Yanzu misali za a ce yau ranar ƙarshe cikin watan Ramadan, wata ya riga ya tsaya yau kafin magriba, wannan daren da muke ciki daren cikin Shawwal ne ko Ramadana? Kaga za mu jingina yinin da ke gaba wannan daren, da aka sai mu ce masa daren sallah, ma'ana daren da da washe gari sallah za ta zo. To amma da za a fi yaro a cikin wannan daren, kaga za a kirga shi a matsayin dan wannan ranar ne na yau, tunda an haife su kafin ketowar alfijir. Kafin ketowar alfijir, kaga ko tsakiyar dare da ya shiga ciki. A alfijir bai keto ba, tsakiyar dare ko alfijir ya keto. Ƙarfi da wuce wanke ne. Ai hakuri, na ce wannan ita ce ta ƙarshe saboda lokaci ya sai mu dakata haka. Ya hakuri, na ce ai hakuri. Dogo bai Allah kyau.